muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16:21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger bita alfa radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan darussan bayan Ramadan shin a iya rage kwazon ibada muna da rahoton yaya aka gudanar da idin karamar sallah ne a Filatu a jamhuriyar Niger an gudanar da taron ranar ƴancin gwagwarmayar mata don samun kulawa a matakan jagoranci muna da shirin yanayi da muhalli inda zamu kammala da wasu gaishe-gaishen sallah da farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin Isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau Juma'a cewa ta tura dakarinta na ƙasa zuwa Gaza ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa a cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na Twitter jim kaɗan bayan tsakiyar daren jiya cewa dakarinta na sama da na ƙasa suna ci gaba da kai hari a yankin zirin Gaza sanarwar tana zuwa ne bayan kwanaki ana fafatawa a yankin wanda ya kashe sama da Falastina fararen hula sama da 100 da ya faɗo a ranar hutun sallah na musulmi a Isra'ila kuma mutane 7 ne aka kashe a jiya Alhamis mayakan kungiyar Hamas sun harba rokoki zuwa unguwanni a Isra'ila kana Isra'ila ta mayar da martani tare da hararta jiragen sama a yankin zirin Gaza yayin da take kokarin dakile ci gaba da tashin hankali kararrawar kai hari ta sama ta yi ta bugawa a sassan kudancin Isra'ila a kwana na hudu a jere yayin da wasu rokoki suka kai hari arewacin birnin Tel Aviv yayin da Amurka da Iran suke tattaunawa ba kai tsaye ba kan aiki da juna da musayar fursunonin da ba kasafai ake yi ba masu saka ido sun bayar da sabbin abin da suka sani kaɗan na Iraniyawa da ke tsara a ƙarƙashin Amurka ko aka gurfanar wanda za a iya sanya su cikin musayar Jami'an Amurka da Iran sun ce bangarorin biyu suna tattaunawa kan batun fursunoni ta hanyar masu shiga tsakani a makonnin da suka gabata wanda suka shafa lokaci mai tsawo abokanan hamayya suna gudanar da tattaunawar ba ta kai tsaye ba a biyana da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada aji a watan da ya gabata kakakin gwamnatin Iran Ali Rabi ya yi kira ga Amurka da ta saki dukkan fursunonin Iran waɗanda ya ce an tsare su ba bisa ka'ida ba saboda sun karya takunkumin da Amurka ta sanya wa Iran bai ambaci suna yin fursunonin ko adadin su a can ba illa dai kawai ya ce adadin ya haura Amurka hudu da Iran take tsare da su labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta sauƙaƙa sharuɗan sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafi wanda bai ba su dama su daina saka takunkumi a mafi yawancin wurare da suke rufe an sanar da sabbin sharuɗoɗin jiya Alhamis a fadar White House har ila yau sun yi kira da a ci gaba da saka takunkumi a rufaffen wuri da yake da cunkoso da ake zama kamar motar bus ta haya da jiragen sama da asibitoci da gidajen yari da kuma matsugunai marasa galihu amma za a iya sauƙaƙa dokokin saboda sake buɗe wuraren aiki da makarantu hukumar CDC kuma ba za ta sake ba da shawarar cewa mutane da suka karɓi cikakkiyar rigakafin su sanya takunkumi a waje cikin cunkoson jama'a ba Dr. Rochelle Walensky daraktar hukumar CDC ta ce dukkaninmu mun yi fatan ganin wannan lokacin da zamu koma rayuwarmu kamar yadda muka saba wata babbar kota a Kenya ta yanke hukuncin cewa yankurin da shugaban ƙasa Uhuru Kenyatta ya yi da canja kundin tsarin mulkin ƙasar ya saba wa doka wanda ya dakatar da abin da masu sukarsa suka kira matakin siyasa da aka tsara don duba mataimakinsa wanda suka saba wa juna a bainar jama'a yan majalisar dokokin ƙasar Tuni sun amince da kudirin na yin garan bawul ɗin wanda aka fi sani da Building Bridges Initiative wanda ya zama wani babban sauyi ga gwamnatin ƙasar da ke gabashin Afirka tun lokacin da suka fara aiki da sabon kundin tsarin mulkin ƙasa a 2010 amma da suke yanke hukuncin kalubale daban-daban da aka shigar da bangarori da dama suka gabatar kotun mai alƙalai 5 ta ce Kenyatta ya yi amfani da wani tanadi a kundin tsarin mulkin ƙasar saboda 'yan ƙasar su samar da sauye-sauye abin da ya sa aikin ya saba wa doka Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce yana damuwa kan hauhawar nau'in coronavirus a Britania da aka fara ganowa a India. Wani bincike da ake ci gaba da sanya ido sosai na harbuwar coronavirus a Ingila ya gano cewa nau'in kwayar cutar yana zamantowa wata babbar matsala gabanin sassauta dokar kulle ta coronavirus. A wani hasashe na baya-bayan nan da aka wallafa jiya Alhamis, Jami'ar Imperial ta birnin London ta ce gaba ɗaya waɗanda suke kamuwa ya ragu sosai tun watan Agustan da ya gabata, biyo bayan dokokin kulle masu tsauri da kuma nasarar yin allurar rigakafi. Binciken da ake kira React ya gano cewa nauyin cutar ta India ya kai kashi 7.7 cikin 100 a waɗanda suka harbu 127 tsakanin 15 ga watan Afrilu zuwa 3 ga watan Mayu.
Labarin duniya kenan aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Da yawa dai akan ga musulmi na ƙara dagewa ga ibada a watan Ramadan da kan yi kwana 29 ko 30 kuma sau ɗaya a shekara. Hakan ya hada da barin miyagun ɗabi'u da kyautatawa marasa galihu. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto.
Lokacin Ramadan lokaci ne da ake buƙatar al'umma musulmi su da kufa ga aikata ayyukan alkhairi. Waɗanda ko da bayan Ramadan ana buƙatar su ci gaba da aiwatar da su, wataƙila wannan ne yasa su da yawa ake ta kira ga al'umman musulmi da su yi koyi da darussan da suka koya a cikin watan Ramadan. A cewar malama addinin musulunci, daga cikin darussan akwai yin azumi shi kansa, wanda ko bayan wucewar Ramadan ana son musulmi su ɗabi'antu da azumi na nafila. Akwai aikata ayyukan alkhairi kamar bayar da sadaka, halartar wuraren tafsiri, samar da haɗin kai wajen aiwatar da ibada da dai sauransu. Imam Nuruddin na Ta'ala Hausare malamin addinin musulunci ne a Najeriya.
A Ramalana an riga in saba da tarawihi da tahajjudi, to ana buƙatar ko Ramalana ya wuce mutum ya yi ƙoƙari ya dawo da irin nafiloli a cikin dare. Hakanan ma a Ramalana lokaci ne da za a yawaita zikirin Allah, don an ɗabi'untar wata siffa ta mala'iku ta cewa kullum ana cikin zikiri. To ana so in Ramalana nan ya wuce mutum ya yawaita ambaton Allah na musamman. An san Ramalana watan Alƙur'ani ne, wannan na cikin kwana biyu uku sati. To irin malamin ya wuce, a dawo a ci gaba da karatun Alƙur'anin nan gurgudu kamar dai mar malamin nan.
A cewar wani malamin addinin musulunci Dr. Jabir Sani Mehullah, zakatul fitri wadda ake fitarwa, wadda ake kira zakat da kai, ita ma akwai darasin da ya kamata a koya a cikin ta.
Ba ta taba wajabta wata wani sadaka ba sai zakatul fitri, kuma cikin azumi domin mutane su koyi bayarwa. Wayannan miskinan da ka ba sadaka zakatul fitri suna nan, ka san su yanzu, ko da kana son ka ba da sadaka ka san su a suka cincinta, bayan azumi zaka same su ka ba su sadaka.
Haka ma ranar sallar Idi rana ce wadda ke tattare da darussan da ya kamata jama'a su koyi da su.
Babban darasin da ya kamata mu koya a ciki shine ranakun ziyara ne, aje ziyara uwa ga ƴan uwa, kuma ya kamata mu koyi kyautata ma jama'a.
Malaman sun bayyana cewa ba wai ayyukan da ake samun lada ne kawai ya kamata a yi koyi da su ba, har abubuwan da aka haramta ya kamata a hannu daga aikata su koda bayan Ramadan.
Yanda ya san a Ramalana ya kauce mu zina, shan giya, cata wasu ɓannace-ɓannace na asha, waɗanda in zai su jawo mai ya yi 60 ko kuma za su jawo mai ya kasance lada ta tazubi. To irin Ramalana ya wuce, ya tabbatar da cewa waɗannan zinace-zinace da sauransu da ɓannace-ɓannace ya yi ƙoƙari ya nisance su.
To ko menene fa'idar yin riƙo da darussan da aka koya a cikin watan Ramadan?
Kasan Ubangijin da kake bautawa a Ramalana ka doge shi ne Ubangiji ko bayan Ramalana? Wannan da kake saba ma a Ramalana ya ce ka bari ka bari bayan ko bayan Ramalana, kuma shi ne za ka saba ma idan ka saba mishi. Sannan alkhairin da za ka sama a Ramalana ko Ramalana ya wuce, alkhairin nan kuma kai ne zai sama.
Bisa la'akari da alfaran da ke tattare ga yin riko da waɗannan darussan, mallamai har ma da shugabanni ke ƙarfafa gwiwar jama'ar musulmi da su yi riko da waɗannan ayyukan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, yanzu za mu shiga jihar Filato, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko wannan rahoto da yake nuna yadda aka gudanar da idin ƙaramar sallah lami lafiya.
Al'ummar musulmin duniya sun gudanar da sallar Idil Fitr bayan kammala azumin watan Ramadan. A jihar Filato, malamai da shugabannin al'umma sun gudanar da hudubar neman mafita ne ga fitintunun rashin tsaro a sassa daban-daban na ƙasar, da kuma faɗakarwa kan muhimmancin haɗin kai da zama tare. Babban limamin masallacin cikin birnin Jos, Muhammadu Lawal Adam, ya yi hamdala ne da kammala azumin watan Ramadan cikin ƙoshin lafiya.
Alhamdulillah, an yi lafiya an gama lafiya. To darasan da nake gani ya kamata mutane su koya, na farko dai zaman lafiya. Muna zaune tare da ƴan uwanmu wa'anda Allah ne ya hada mu mu zauna tare. Ya kamata mu yi la'akari da wannan iko na Ubangiji mu zauna lafiya a tsakanin mu da abokan zaman namu.
Akwai matsalolin tsaro musamman a ƙasar Najeriya. Me ya kamata jama'a su yi musamman a wannan lokaci?
Kamata ayi ta'addu'a. Ayi ta roƙon Allah. Shine mai gafara, shine mai rahama. Allah ya dauke mana wannan bala'i ne. Su kuma shugabanni su ne masu babban aiki a cikin wannan al'amari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yasdi fa bi lisanihi, fa in lam yasdi fa bi qalbihi." Ma'ana duk wanda yaga ana yin abin da bai kamata ba a cikin al'umma, to mutum isa hannu ya hana abu. Kuma dan ba shi da dama, to shikenan sai isa harshe yi wa'azi a daina abin da ake yin nan fa haramun ne, Allah ya hana a daina. Wani kuma da ikon wannan shi kuma sai kyabin a ransa.
Shi ko mai martaba sarkin wace kuma shugaban kungiyar jama'atu Nasirin Islam a jihar Plato, Muhammadu Sambu Haruna, fadakarwa yayi wa matasa kan su kaucewa shiga ayyukan asha.
Harkan tsaro ne matasa ne, harkan aikin karfi ne matasa ne, harkan bada gudumawa ne matasa ne. Su duk lokacin da kun ga abu ya lalace, to matasan gurin ne suka lalace. Su kira na ga matasa shine kar ku bar tsoffin banza su yi amfani da kudin nasu biyan bukata. Kar ku yadda a dinga amfani da kogurin tashin hankali a ko'ina a nan duniya saboda cin gaban kasa.
A gefe guda kuwa, wani babban limamin addinin Krista, Rabran Pandan Yamsat, ya jaddada muhimmancin haɗin kai ne tsakanin mabambantan addinai don samun ci gaba.
Don haka ne Ubangiji ya yi mu, bai yi mu domin muna harka gaba da juna ba. Ko da wani matsayi kake da shi, ko da wani addini kake ciki, ya kamata a yi tafiya tare domin haka Allah ya yi mu.
Bikin sallar na bana dai an gudanar da shi ne cikin tsauraran matakan tsaro da bin ka'idodin kariya daga cutar corona. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To masu sauraro, kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi na yau Juma'a. A jamhuriyar Niger an gudanar da ranar karfafawa gwagwarmayar yancin matan kasan ta hanyar neman adalci a lamura na mulki. Matan kan yi irin wannan taro duk shekara don yaki da abin da suka zayyana da mai da su tamkar saniyar ware. Wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta zanta da Hadija Aishatu Lawali ta kungiyar Kongafen.
Aishatu Lawali, wanda ake kiran ni da buzuwa, mamba ce ta cikin kungiyar Kongafen. Kongafen kungiya ce ta mata na nan Nijar, wajen kungiya na mata kusan 78. Alhamdulillah, wannan rana dai ta dau asali daga gwagwarmayar mata bisa wakilancin su a har matan Nijar. A tsarin conference national, babban taro na kasa wanda yan kasa za su gamu su duba duka al'amura da suke kawo cikas da wanda hanyoyin da ya kamata a bi al'umma ta ci gaba. Kenan wakilcin nan sai kasance an ba mata kadan guri a ciki. To matan nan suka ce su ayi su yarraba, shine ba su dama. Ranan nan aka rike ta kullun da ita ce ake dauka a kawo shawarwari a huddo matsaloli, a huddo kuma hanyar da za a bi wanda za a kama magabata a sa mata cikin abin da ake yi na dama da su.
Ana iya cewa matan Nijar sun gani a kasu game da wannan rana tun daga lokacin da aka faro ta kawo yanzu.
To sai mu ce alhamdulillah, tunda da wakilin da ake ba mata basu da yawa, mata tsirarai ne ake sawa cikin harkar ci gaban kasa. To yanzu wannan gwagwarmaya ta ba da damar mata aka dauke su, aka ba su abin da ake cewa kota, wanda a kashi 100 dole mace sai an ba ta kashi 25 da 30 na abin makami da nade-nade da zabi jihadi na fannin siyasa da sauransu da gurare ma'aikata dukke jagoranci ya zama to a san ana yi da su
yanzu nan kaso da aka ba su wani irin ci gaba ne aka samu
lalle ana yi ana ci gaba amma an gano akwai matsaloli tunda kudirin yanda ya tsaye da aba mata su ji dadi a gansu sosai cikin da muhimmanci yayin da dokar ta tsaida sai kasance ba abin shi yanda ake so sai ana dan toge ala misali kin ga yanzu wannan nada ministeri sai kasance mata aka dauki yan kadan bai kai ba yawan da ai kamata yanzu da kin san an ce kashi 30 cikin 100 da ya kamata a ce an samu a gwamnati mace misali wajen 11 to sai yau muka tashi da mace 5 kenan akwai matsala
kenan dai akwai sauraron runa akaba game da wannan doka ba a bi ta yanda ya kamata
a gaskiya da sauraron runa akaba tunda dai yanda muke so da yanda ya kamata ya cancanta a yi ba a bi shi ba yanda ya kamata akwai toge a ciki akwai manakisa mu mace in daga ina ta fito in wani siyasa take in wani kabila take ko wacce mace mace ce in dai tana cika adadin yi ilimin ta kai tarike jagoranci tarike makami kenan ya kamata a ba ta damar ta yi
to kuma haka za ku bare su ta muku yanda suka ga dama mu ku kuna ta ihun sai kun kai sai kun kai sai kun yi amma kuma da shi har yanzu dai abin shiru
wallahi malama tamar mata muna nan mun yi wurjinjan mun kama ma juna muna fata ina waye ma dan uwanmu mata kai muna kokowa inda ya kamata kuma can kungiyoyin mu na koli suna zuwa gurin inda ya kamata suna kai kukan mata suna kwatantawa ga yanan ayi hattara a kiyaye abu gaskiya ayi adalci in Allah ya yarda in ma Allah la ba a daidai ba to wannan dai rabawa da gaskiya muna shi mun yi tasiri
Hadija Lawali ta kungiyar mata ta Kongafen a zantawarta da Tamar Abari kenan Jama'a da la masu sauraro kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga wannan sako daga Washington DC
Zauren VOA arai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu kodin
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa iya faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a zamu shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi
sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hawo teburin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shi ne ka dai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talaka da suke ko uwan su ko wata ran sai sun zo sun sa su huhu
menene huhu
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
Manuniya
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 Manuniya Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba muka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram
ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
To madalla yanzu kuma Aisha Mu'azu gare ki da shirinmu na gaba.
Barkamu da wannan hantsi mai sauraro. Shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Doka da tsari na taka muhimmiyar rawa wajen tilasta mutane kiyaye dokoki kamar yadda shugaban Nazira Farfesa Aliyu Jure sheda min a tattaunawa ta da shi a game da ayyukan da hukumar take aiwatarwa. To Farfesa, bari mu fara da irin gudummawar da kuke bayarwa wajen kiyaye gurbatar yanayi.
Ita hukumar akwai dokoki kala-kala, wato da farko dai an tsara mata haƙƙin tabbatar da wayannan dokokin da duk wani tsari da duk abubuwan da aka fitar aka zayyana akan muhalli, wanda saboda a tabbatar da an kare muhallin nan daga gurbacewa. Sannan kuma ita hukumar na tana da haƙƙin tabbatar da cewa mun bi duka wani doka na ƙasa da ƙasa wanda ya shafi muhalli, wanda ƙasar Najeriya ta rabta ba hannu ta yadda da shi. To mun muke da haƙƙin tabbatar da cewa an bi wayannan dokoki. Gudanar da ayyukan nan, mun fito da dokoki kala-kala wanda ya shafi dukkan nau'uka daban na muhalli. Don muka ce muhalli, muna nufin da ruwa da iska da ƙasa har da su dabbobi da kuma tsiro bishiyoyi, duka su suka haɗu su kai muhallin nan. Kowanne daga cikin sunan ana bukatan a ga an tabbatar da an kare shi, saboda in ya gurbata kamar yanzu iska ya gurbata, mu ne muke shagar iska, kuma muka shagar iskan nan zai jawo cututtuka kala-kala da mu da dabbobi. Su kansu ma bishiyoyin iskan nan ya gurbata, shuka da za ka yi a gona ba za ka samu amfanin kirki ba. Misali a wannan muna da doka na tabbatar da an samu iskan shaka mai kyau. Akwai dokoki wanda ya shafi kasa wannan da muke takawa, saboda in kasan nan ya gurbata abubuwa da yawa zai shafe shi. Kamar yanzu misali ana magana yanzu damina, muna fama da ambaliyar ruwa. Akwai doka da ya shafi kare ambaliyar ruwa, wanda zai hana ambaliyar ruwa ko kuma ya kokari ya rage shi, sannan kuma ya hana zaizayen kasa. Saboda in kika duba yawancin ayyukan nan da yake shafan muhalli, mu yan adam yawanci mu muke jawo. Misali mutum ya ja gini akan hanyar ruwa, in ga ruwa dole ya samu hanya. To duk wayannan dokokin a cikin su an zayyana ba za ka gini a hanyar ruwa ba, ba za ka zuba shara a hanyar ruwa ba. Misali
idan aka samu wanda ya karye dokokin nan, akwai wani hukunci da aka tanada domin ladabtarwa?
Akwai hukunce kala-kala. Kowane ɗaya daga cikin dokoki na ga yake akwai kala-kalan hukunci. To wani hukuncin za a yi wa mutum tara, wani kuma in ya kama za a hada masa tara har da zuwa ya kama je a daure shi, wani kuma ana iya hadawa guda biyu. To kin san kala-kala ne laifin da mutum zai matsayin sa na mutum shi kadai daban, akwai kuma laifi wanda kamar yadda kika magana kamfani. To suna nan kala-kala, wani za ki ga an sa hukuncin tara, mutum zai biya kamar ce 200,000 ya kare doka haka, ko kuma ce za a iya daure shi kamar wata shida a gidan kasu. Amma kin san ɗaya daga cikin abin da yake damun mu a matsayin mu na hukuma wanda muka fi so, shine a ce mutane su bi wannan dokokin ba tare da an hukunta su ba. Sai mutum ya bi doka ya fi daɗi ya fi sauki, mu ma ba so mu yake buga an kai mutum an hukunta shi. Shi yasa cikin dama ayyukan da aka samu rika yi shine akan akwai wayar da kan jama'a, a samu jama'a wayar musu da kai, su kansu suka gane muhimmancin wannan sai su.
Ta a ci gaba da tattaunawa ta da Dr. Salisu Dahiru, jagoran shirin UMAP, ya shaida cewa aiki suke tare da sauran hukumomi da ke da alaka da muhalli domin cimma nasarorin shirin. To Dr. yaya dangantaka tsakanin UMAP da sauran ma'aikatu na muhalli?
Saboda haka alakar da ke faruwa shine da yake tsakanin mu da su shine waɗannan ma'aikatan ko da yake suna da zaman kansu ne, mu iyaka muna kokari ne domin idan wata matsala ta taso na muhalli, mukan tafi ne gaba ɗaya kamar a kungiyance muke zuwa domin a tunkari wannan matsalan, domin kowa kin san da ainihin dokan da ya kafa ma'aikatan tun zai yi aiki. Idan ma'aikatanmu iyaka ita ta faɗakar ne a kai, to akwai waɗanda su idan ka keta ɗaya daga cikin dokoki ko kuma wasu dokokin nan su ne suke da hurumin su kamo ka ko su hukunta ka ko ku ce ka tara ko ba wata wani hukunci wanda ya dace da wannan kuma wani lokaci suka hada har da jami'an tsaro yankin su fita gaba daya sannan da an kawo mutum kotuna da suke aiki ko task force su aiwatar da abin da za su yi sannan su gabatar da hukunci sannan mutum ya biya ko bai biya ba a samu sauran da za a yi aiki tare ake ba.
Kai sauraro a nan za mu yi sallama a yau zuwa makon gobe idan Allah ya bamu iko za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Aliyu Jauro da Dr. Salisu Dahiru sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Gaishe da Aisha Mu'azu.
Domin barewa da harjifi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacin mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kaddarshi da shirani farawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abin cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance ci da muryar Amurka majiya kokwara ta sayi har labaru
arewa mun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya
su kuma albarkacin idin karamar sallah na bana ga gaishe-gaishen fatan alheri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Alimu Shaibu Jigawa Tsada tsohon dan majalisar dokoki da ya wuce karamar hukumar dutse a jihar Jigawa Najeriya kuma yanzu ina aiki tare da jami'ar tarayya ta Dutse wato Federal University Dutse kuma mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar ƴan uwa mabukata na musamman da aka sani da kasar su na kasar baki daya mataimaki na biyu to alhamdulillah kusan za mu ce mun gode Allah subhanahu wataala da ya kawo mu ƙarshen wannan ibada kuma Aliya Madina idan kina maganar kasancewar sallah a bana a wannan ƙasa wato wani yanayi ne zamu ce da alhamdulillah kuma kowa ya san harin da ake ciki Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana dauki ya mana maganin wannan abubuwa da suka addabe mu.
Assalamu alaikum sunana Maimuna Abubakar nice mawallafiyar mujallar Tuzuli da kuma Tuzuli TV ina muku barka da sallah Allah sa ayi sallah a cikin sa'a Allah ya sa kuma addu'o'in da muka yi wannan Ramadan din ya kasance ya wanke dauda da ke tattare da mu gabaki daya al'ummar Najeriya kuma Allah ya sa wannan addu'o'in da muka yi ne zaman lafiya cikin wannan azumin zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya Allah ya sa kuma bayan wannan azumin ba za mu sake fuskantar matsalolin da muke da shi ba especially matsaloli na kidnapping da ya addabi watan arewacin Najeriya alhamdulillah barka da sallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama'ar musulman duniya sunana Balarabe Inuwa Dutse ma'aikaci a majalisar tarayya ta kasa dake Abuja alhamdulillah yanayin sallar bana kam sai dai mu ce alhamdulillah domin mutane da yawa da muka sani Allah ya karbi ransu a cikin shekarar da ta gabata ba su samu damar yin wannan azumi ba da Allah ya sa har muka yi shi guda 30 na biyu kuma mutane na cikin tsananin rashin kwanciyar hankali sanadiyar ta'addancin da ya buwaye mu muna roƙon Allah ya tausaya mana ya gafarta mana ya dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali gabaki daya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sunana Maria Ibrahim Baba alhamdulillah rabbil alamin watan Ramadan ya zo ya kai cikin hukuncin Ubangiji muna masu godiya gare shi da ya jinkirta mana rai ya bamu dama muka azumci watan Ramadan kuma yanzu gashi har Eid al-Fitr ya zo ina yi wa al'umma musulmi tattare da ƴan uwa da dangi da abokan arziki da abokan aiki Eid Mubarak barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah Ubangiji ya hada mu gabaki daya aljanna Firdaus.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Samir Dauda wanda yake zaman kansa. Bayanin da zan yi game da bukukuwan sallah na bana, abinda zan fara cewa sani wa Allah godiya, mun fara azumi lafiya kuma Allah da ikonsa bana ma an yi azumi 30. Ba abinda zan ce sai dai godiya ga Allah.
Masu sauraro, Allah ya maimaita mana kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa, "Ku zama lafiya."